نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم منا 22 غواتر رمضان هجرة 1447 wanda yazo 11 ga watan 3 2026. Kamar yadda na faɗa cewa zamu dauraya da waiwaye akan wannan sura da muka kwashe shekara, ni na ce 8 jiya sai shekara 10 ne. Shekara 11 muna karanta suratul baqara. To shi yasa zamu dauraya akan abubuwan da darussan da muka koya daga wannan doguwar tafiya da muka yi karkashin wato wannan sura mai albarka, mafi tsawon sura a cikin Alkur'ani wacce take dauke da mafi tsawon aya a cikinta. Wannan muna godewa Allah da ya nuna mana wannan tsawon lokaci da muka dauka. Wani yana shekara 9, wani yana 10, wani ma yace 11. Wannan jin ka hada hadda suratul Fatiha ne ko? Nan dai naga wanda suka turo min nan cewa ya nuna 2016 ko ranar 3 ga watan Ramadan 1437 ko 8 ga watan 6 2016 shekara 10 kenan, ba ɗan watanni ko ba wata uku, shekara 10 ba wata uku da fara ko kuma muna karanta suratul baqara. Wannan sura ce ta Madina. A Madina aka saukar da ita da ittifaqin malamai. Kuma wannan sura tana da ayoyi 286, tana da kalmomi 6,121, tana da harufa 25,500. So haka in ka karanta suratul baqara ka karanta ayoyi nawa? 286. Ka karanta kalmomi 6,121, ka karanta harufa 25,500. Wannan sura tana dauke da hukunce-hukunce masu tarin yawa da kuma labarai da kissoshi da Allah ta'ala ya bamu a cikin wannan sura, tun daga kissar annabi Adam alayhi salatu wassalam da kuma kissar canza alqibla da kissar Yahudawa da kissar Baqara da kissar Talut da Jalut da kissar annabi Ibrahim a gurare da dama, kissar annabi Ibrahim game da ginin Ka'aba, kissar annabi Ibrahim game da wato tattaunawarsa da sarkin nan, da kissar annabi Ibrahim akan maganar tsuntsaye, da kuma kissa wanda ya wuce ta alƙarya din nan wanda Allah ta'ala ya sa ya bacci ko ya mutu shekara 100 Allah ya tashe shi, da kuma kissa canza alqibla da sauran kissoshi da Allah ya ba mu a cikin wannan sura masu kwashi da darasi mai yawan gaske. Sannan wannan sura ta zo da dukkan rukunan musulunci guda biyar, ta zo da dukkan rukunan imani guda shida, ta kuma zo da rukunin ihsani guda ɗaya. An yi maganar tauhidi a cikin wannan sallah, a cikin wannan sura an yi maganar sallah, an yi maganar zakka, an yi maganar haji, an yi maganar azumi. Sannan an yi magana akan imani da Allah, da imani da littattafan Allah, da imani da mala'ikun Allah, tsufan Allah da manzannin Allah, da imani da ranar lahira. An kuma imani akan kaddara, khairihi wa sharri. Sannan wannan sura ta yi magana akan tauhidi. Umarnin farko ma da ya zo a cikin wannan sura akan umarni ne da tauhidi. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Daka umarnin farko da ya zo a cikin wannan sura yayi kira ne zuwa ga tauhidin kadaita Allah. Aka kafa hujja da tauhidi na rububiyya zuwa ga bautawa Allah a tauhidi na uluhiyya. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum. Khalaqakum shine tauhidi rububiyya, ubudu rabbakum shine tauhidi uluhiyya. Kaga an kafa mana hujja da bautawa Allah saboda shi ya halitta, ashe wanda bai halitta ba bai kamata a bauta masa ba. Sannan wannan sura ta yi magana akan annabta, ta zo da magana annabawa. A cikin wannan sura an yi magana annabi Ibrahim, annabi Adam, annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Isma'il da sauran annabawa da aka yi magana a kansu a cikin wannan. Kuma ta zo mana da rukunan aikin annabawa guda uku, shi ne bayyana wa mutane waye Allah, da bayyana wa mutane abinda Allah yake so a yi a bari, da ko bayyana wa mutane makoma a ranar alkiyama. Wani abu mai ban ƙaye ma game da wannan sura shi ne in ta yi maganar makoma musamman aljanna ga muminai, sai ta fayyace mana abinda ɗan adam yake so guda huɗu. Ɗan adam yana son ƙaton gida, ɗan adam yana son abinci kala-kala, sannan ɗan adam yana son mata, sannan ɗan adam baya son ya mutu, baya so ita ma ta mutu, baya so gidan ya ƙare. Misali cewa bashirin ladina amanu wa aminu salihati anna lahum jannati tajri min tahtiha al-anhar. Gida kenan ko? Sai ce me? Kullama rizqu min hamin thamarat rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutashabiha. Kaga ga magana gida, ga magana abinci, sai kuma yace me? Wa lahum fiha azwajun mutahhara. Sai kace Allah ga gida, ga abinci, ga mata, to kan na mutu ko ta mutu ko aljanna ta kare. Sai yace wa hum fiha khalidun. Su din ba za su mutu ba, matan ba za su mutu ba, aljanna ba za ta kare ba, abincin ma ba zai kare. Wannan shine karshen farin ciki. Sannan wannan sura ta magana akan ma'ad, ta magana akan tashin alkiyama. Za a tashi, za a hisabi. Har an kafa mana hujja guda biyar a cikin wannan sura da ke tabbatar da cewa za a yi tashin alkiyama. Kamar a kissar waɗanda aka yi musu tsawa suka mutu, sannan Allah ya tashe su. Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. Bayan an musu tsawa sun mutu, Allah ya tashe su a duniya. Da kuma kissa a cikin suratul baqara, kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Nan ma Allah ya tashi wanda aka kashe, fa qulna idribuhu bi ba'dihha kazalika yuhyi Allahu al-mauta. Sannan aka zo mana kissar alam ta allazina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyaahum. Sannan aka zo mana kissa aw kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mauti ya fa amatahu Allahu bi at'amin thumma ba'athahu. Sannan aka zo mana da kissa fa khudh arba'atan min at-tayr fa sahunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabal min hunna juz'an thumma da'uhunna ya'tina kasaya. Duka waɗannan gurare guda biyar Allah ya kafa mana hujja tun a duniya, an ga ya kashe, an ga ya raya. Da haka sai mu kafa hujja da wannan cewa duk wanda ya mutu Allah zai tashe shi, zai kuma karɓi hisabin abin da ya aikata. To wannan sura ta zo mana da wannan. Sannan ta zo mana dukkan dangogin ibada, al-ibada al-qalbiyya al-ibada al-qawliya, al-ibada al-badaniya, al-ibada al-maliya, al-ibada al-murakkaba min al-mal wal-badani. Kazo mana da dangogin ibada da ake wa Allah a zuciya kamar imani, tazo mana dangogin ibada da ake yin ta da baki kamar salati da istighfari da addu'a da sallah da karatun Qur'ani, tazo mana da ibada wacce ake yi da dukiya kamar zakka da sadaka, tazo mana da ibada da ake yi da kuɗi da jiki kamar aikin haji da makamantansu. Duka wannan sura ta fayyace mana waɗannan abubuwa kuma cikin sauki yadda zamu gane. Da haka tauhidi da ibada da ma'ad, ko kuma tauhidi da nubuwa da ma'ad, ko kuma aqida da shari'a da manhaj, ko kuma al-ibada al-aqida wal ibada wal mu'amala wal akhlaq, sannan tazo mana da dangogin ibadu hawa hagguda 40. Sai muna magana kan qisas, yadda idan an yi kisan kai za a yi qisasi. Allah ya ce kutiba alaikumul qisas fil qatla wa lakum fil qisas hayatun, aya ta 178 aya ta 179. Sannan tazo da ayo iyaye wasiya musamman a lokacin mutuwa, lil walidaini wal aqrabina. To amma wannan an soke wasiya ga iyaye saboda za a ba su gado, amma al aqrabina za a ci gaba da yi musu wasiya. Sannan tazo mana da fayyataccen bayani akan azumi, da yadda aka fara saukar da doka azumi da hukuncin azumi da abin da yake lalata azumi, inda Allah ta'ala ce kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, a cikin aya ta 183 zuwa aya ta 185 zuwa aya ta 187. Hakanan wannan aya ta zo mana, ko sura ta zo mana magana addu'a. Ina da aka zo da magana addu'a? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, anan mun magana akan ladiban addu'a, da yadda ake addu'a, da abubuwan da suke kawo a karba addu'a, da lokuta da zamani da guri da yanayi da kalolin addu'a da ake karba, da ku abubuwan da suke kawo za ka karba addu'a. Ban ku koma cikin karatun mu akwai waɗannan bayanan a ƙarƙashin wannan aya ta 186. Haka nan wannan aya ta zo da magana, ko sura ta zo magana itikafi, da hukunce-hukuncen itikafi. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, aya ta 187. A cikin wannan aya mun yi bayani akan itikafi da mai itikafi, da inda ake itikafi, da ladaban itikafi, da sharuɗan itikafi, da abin da yake bata itikafi, da dokokin itikafi. Sannan wato wannan sura ta zo mana da aya ta 188, wacce bayan an gama magana kan azumi sai Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Shi kuma wannan azumi ne na dindindin, kaka ci dukiyar kowa har ƙarshen rayuwarka, kai azumi ga dukiyar kowa har ƙarshen rayuwarka. Bayan Allah ya faɗi azumin da ake farawa daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana, sai kuma ya faɗi azumin da shi kuma zaka yi shi ne har ƙarshen rayuwarka, shine kaka ci dukiyar jama'a. Ana son kai azumi gaban cin dukiyar jama'a. Sannan Allah ya gaya mana ƙwariya da ake ajiya a cikinta guda uku ce. Akwai ƙwariyar da ake ajiye ilimi a cikinta, wacce ƙwariya ce ake ajiye ilimi a cikinta? Ita ce ƙwariyar ƙwaƙwalwa. Sannan akwai ƙwariya da ake ajiye imani a cikinta, wacce ƙwariya ce ake ajiye imani a cikinta? Zuciya. Da kuma ƙwariyar da ake ajiye tuwo a cikinta, ita ce ƙwariyar tumbi. Saboda haka sai ya ce to a dakata da wannan, a yi azumi ga barin cin tuwo da sha iyali tun daga fito alfijir zuwa faduwar rana, da duk abin da yake kare azumi ko yake bata shi. Amma wancan azumin shi ba a sa shi ba, ka ci gaba da neman ilimi, ka ci gaba da ƙara faɗaɗa imaninka. Sannan Allah ya ga mana ibada mai lokaci da ibada da ba ta da lokacin ƙarewa. Kamar imani, shi imani ai ba shi da lokacin ƙare shi ko? In ka fara imani kullum kana cikinsa har ƙarshen rayuwarka, har cikin aljanna. Amma sallah ana sa mata lokaci, kullum ake yi. Azumi shekara-shekara ake yi, haji sau ɗaya ake a rayuwa, sannan kuma zakka ga wanda ya samu iko sau ɗaya a shekara. Sannan wato wannan sura a aya ta 188 ta yi mana magana akan jihadi da kashe-kashen jihadi. Wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu. Allah ya hana ta'addanci, ya hana ƙetare gona da iri, kuma ya haɓa mana ladubban yin jihadi da kashe-kashen sa. Sannan kuma abu na takwas, wannan sura a aya ta 195 ta yi magana a kan wanda zai rama abinda aka yi masa, ya rama kwatankwacin abinda aka yi masa, wanda yasa ake kafa kotuna, a kafa alƙalai, kuma a ɗauki lauyoyi domin a tabbatar da adalci. Alƙali kashi uku ne, akwai alƙalin da daga nan ma wuta zai wuce kai tsaye, tun daga kotu kawai wuta zai wuce, akwai alƙalin da zai wuce aljanna, akwai alƙalin da zai karɓa a jikinsa. Al-qudatu salasatun, ko bi a wuta ɗaya aljanna, wanda ya san gaskiya yake da ita ɗan aljanna ne, wanda ya san gaskiya ya take ɗan aljanna ne, wanda ya kunce da jahilci a kai, wanda ya take gaskiya ya sani ya take ɗan wuta ne, wanda ya kunce da jahilci ma ɗan wuta ne. Saboda haka ne aka kafa alƙalanci. Allah ya ce faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma i'tada alaikum, wanda zai tabbatar da wannan shine kotu, ita ce za ta rama maka daidai da abin da aka yi maka, daidai kuma da ba tare da zalunci. Sannan wannan sura a hukuncinta na tara, ko wannan sura a cikin aya ta 195 ta gaya mana cewa rashin fitowa a taimaki addinin Allah da dukiya da rai da lokaci domin tunkuɗe abokan gaba, wannan jefa kai ne cikin halaka. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin, a aya ta 195. Sannan matsala ta goma, wannan sura ta mana bayani akan haji da kashe-kashen aikin haji da umara. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, tun daga wannan aya ta 196 har zuwa aya ta 200 mun yi bayani akan aikin haji, rukunansa, mustahabbansa, ba ku manta ba, da yadda ake aikin haji, da kuma abubuwan da suka shiga aikin haji da umara, da hukuncin yin umara, da falala zuwa aikin haji. Duk a can baya a cikin wannan shekaru goma mun yi bayani akan aikin haji a wannan ayoyi na 196 zuwa 200. Sannan matsala ta 11, an wajartawa al'umma fitowa domin su kare addinin Allah, wanda Allah ta'ala ya gaya mana cewa ba shi da daɗi ka ba da ranka ko dukiyarka ko lokacinka, amma kuma kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum, an rubuta muku ku yi qitali, amma kuma abu ne da ba ku jin daɗin sa, kuma da yawa za ku ƙi abu sai ya zama alheri, ku so abu ya zama sharri. Aya ta 216. A nan ne Ibnu Qayyim ya ce qital ko jihadin da aka wajabta muku kashi 13 ne, wanda za ka wa kanka, kai a kan kanka, kai wa kanka guda huɗu ne, wanda za ka yi da shaiɗan guda biyu ne, wanda za ka yi da ashabul ma'asi guda uku ne, wanda za ka yi da munafiƙai da kafirai kuma guda huɗu ne. In an haɗa ya zama nawa? Ya zama 13. Huɗun da za ka wa kanka, huɗun da za ka wa kanka shi ne ka yaƙi kanka a kan sai ta yi abu huɗu, ka yaƙi kanka a kan sai ka je makaranta, kakka yadda zuciyarka ta gaya maka karatu baya da muhimmanci, kakka yadda zuciyarka ta sa maka kasala ko nawa ƙin zuwa makaranta. Neman ilimi akan musulmi tilas ne, wajibi ne ka fara da ilimin addini, don shine da ka mutu zai fara aiki. Sannan kuma ka nemi ilimin zamani gwargwadon abin da ka sani, neman ilimi wajibi ne. Sannan na biyu, jihadin da zaka wa kanka, ka tilasta kanka ta yi aiki da ilimin da ka koya, domin ilimin da aka yi ba ya aiki da shi ba, ba ya da amfani. Likita ya yi karatun likitanci amma baya zuwa asibiti yana ba da gudunmawa, me amfanin sa? Injiniya ya karanta injiniyanci amma ba a ganshi a gurin da ya kware ba. Pharmacist ya haɗa ilimin haɗa magunguna amma ba a ganshi yana yi ba. Haka nan malami ya karanta Qur'ani ba ga yana aiki da Qur'ani ba, shi ma haka ne. Ka karanta hadisi ba ga hadisin tare da kai ba. Ka karanta Qur'ani ba ga Qur'anin yana maka tasiri ya gyara halayenka da ɗabi'unka ba. To saboda haka baka amfana da Qur'anin ba, kamar yadda likita da injiniya da lauya da sauran masu fannonin da ba su aiki da wannan ilimin nasu ba, ba zai amfane su ba. Kai ma Qur'ani ba zai amfane ka ba sai ka yi aiki da shi. Sannan kuma ka kira mutane zuwa ga wannan abin da kai imani da shi, kai ma ka koya ma wani. In ka iya Qur'ani, ka yi aiki da Qur'ani, kuma ka karantar da Qur'ani. Sannan na huɗu, kai haƙuri da wauta da jahilci da rashin fahimta na mutane. Wani ya zage ka, wani ya maka sharri, wani ya maka ƙage, wani ya ɓata ma suna, duk wannan ka daure. Haka Allah ya yi mutum. To waɗannan huɗun karatu, aiki da karatu, kira zuwa ga karatu, da haƙuri da juriya, da mu'amala da mutane, waɗannan su zaka yaƙi kanka ta yi. Shaitan kuma abin da yake halaka ka da shi shahawati ne da shubuhat. Sha'awa, sha'awan kaza, sha'awan kaza, sha'awan kaza, sha'awan kaza, ka biye ma sha'awar ka ya halaka ka. To ka daure, ka danne sha'awan nan da haƙuri. Akwai shubuha kuma da shaitan yake turowa mutum. Shubuha ko addini ko a rayuwa ko a kaza. Ita kuma shubha ana tunkuɗe ta da yaqini, al yaqinu la yazulu bi shakk, da haka da iman da sabaru da yaqinu ake yaƙar shaitan. Inda yazo maka da sha'awa sai kai amfani da makamin haƙuri, inda yazo maka da shubha sai kai amfani da makamin yaqini. Waj'alnahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna. Sabaru yuqinuna, waka da yaqini da haƙuri ake yaƙar shaitan. Sannan sai kuma ashabul ma'asi su ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa mun kashi uku, mu ma masu aikin ya kasa mun kashi uku. Yace marra aminkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yasta'i fa bi lisanihi fa illam yasta'i fa bi qalbihi wa zalika adhaful iman. Annabi alaihi salatu wasallam yace masu umarni da kyakkyawa da hali da mummuna, masu gyara doka kashi uku ne. Akwai hukuma wanda suke da fawa na su kama, su bincika, su gabata a kotu, alƙali ya gamsu ko ya ƙi gamsuwa da dalilin da aka gabatar wajen ɗaura mutum ko wajen kwance shi, su ake kira biyadihi. Kai ba za ka yi da yadihi ka ga mutum yana laifi ka kama shi, ba a yi, sai kana da doka. Sannan akwai kuma da baki, shi ne wanda malamai suke yi, ka tashi kai wa'azi, jama'a ai kaza yana da kyau, ai kaza ba kyau. Wannan ba wanda zai hana ka, wa'azi ne kuma ka sa hikima, ka sa mau'izatul hasana a cikin wa'azinka. Allah ya gargadi masu wa'azi, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatul hasana wajadilhum billati hi ahsan. Wannan sune ka'idodin wa'azi guda uku, bil hikmati wal mau'izatul hasana wajadilhum billati hi ahsan. Sannan kuma idan abu ya fi ƙarfinka, ba ka da ilimi, ba ka da mulkin da za ka hana da kakinka ko da muƙaminka, ba ka da ilimin da za ka yi wa'azi, sai ka ƙi abin a zuciyarka ka bar gurin. Wannan shi ne mataki na uku. To su kuma sauran jahilin mushriki na bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, shi kuma sai waɗanda suke kafirai da munafiƙai. Jahilul kuffara wal munafiqina waghadu alaihim, su kuma shi ne ake fita a yi da rai, a yi da dukiya, a yi da baki, wa jahidhum bihi jihadan kabira. Waɗannan su ne matakai guda goma sha uku waɗanda wato mutum zai yi wato wannan abin da aka karanta. Sannan kuma mas'ala ta goma sha uku mun yi bayani akan haramcin giya, ko a aya ta 219 qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas yas'alunaka anil khamri wal maisir, mun yi magana akan giya da kashe-kashen giya da yadda aka fara shan giya da matakai guda hudu da musulunci ya ɗauko wajen hana giya a cikin suratul Nahl da suratul Baqara da suratul Nisa da kuma suratul Ma'ida. Ƙarshen hukunci akan giya, duk mun yi wannan bayanin, to ina tuna mana duk mun yi waɗannan. Sannan kuma a cikin aya ta 220 mun yi magana kan gyara dukiyar marayu da kula da ita. Wa yas'alunaka anil yatama qul islahum lahum khair, suna tambaye ka game da dukiyar marayu. Wannan aya ma tana da cikin ayoyin da suka fara assasa mana samar da gidan marayu, domin daga kan wannan aya muka fara tunanin kafa gidan marayu. Da suka zo suratul Nisa sai kuma abin ya tabbata, nace ya kamata jama'a ku kawo gudunmawa a je a samar da gidan marayu. Allah cikin ikonsa aka fara zabura. Wannan kwamishin da kuke gani shi ne mutum na farko da ya fara cewa ga filayensa ya ba fi sabilillah ji a sasa gidan marayu. Ina jin ba haifu wasu ba a lokaci, ba ina jin ba haifu wasu ba a lokaci. Ya fi shekara 20 haiko? Ya fi 20? To kaga in ka in shekarar ka 25 lokacin kana dan biyar, ku ne masu tsaya can kuna Allahu akbar malam Allahu akbar. To wannan ba Allah da kuka gani, Allah saka mana da alheri. Da nayi bayani anan nace muna buƙatan waje ne yake da fili na samallakin sa zai ba mu fi sabilillahi mu asasa gidan marayu. ya daga hannu ya ce ina da filaye a tumfure aje na ba da su fi sabilillah. Haka ne wannan ba Allah ya ba da filaye guda biyu. Wani kuma aka ce ana bukatar kudi ya ce mallam ga 200,000 ya kawo 200,000 200,000 nan mai bangaren investment yana gaya mun sai da suka haura miliyan nawa yake ce mun da aka dinga juya su ana juya su ana juya su tun ana ba Alhaji Abubakar mai yadi Alhaji mai gari yana zuwa Aba yana siyo yadika a zo a fitar da ribar aka zo kuma wata baiwa Allah tace a dinga ba mu allocation na siminti a lokacin Hashimu ana karbo allocation na siminti a ba mu wata ɗaya duk sati ko wata ne sai mu siyar mu kuma sai mu karbi dan awalaje sama sai ai aikin marayu da shi ka aka zo Alhaji Ibrahim shi ma mai labule shi ma ya bada wani gida ko fili ne a wannan hanyar duk suna nan suna waɗanda suka babbada gidaje da wanda suka bada motoci da waɗanda suka bada kaza duk suna nan kawai wannan ina tuntunwa ne amma sun duk sunayen su yana nan a rubuce to wannan islahum lahum khair ana aka fara maganar samar da gidan marayu gashi Allah yau abin albarka sannan na 15 akan hana auren maguzawa a aya ta 221 wala tankihul mushrikata hatta yu'minna anan mun yi bayani akan bambanci tsakanin mushrika da kuma ahlul kitabi Allah bai hana maka ka auri kirista ba duk da ita ma dai addinin nata ba mai kyau bane to amma saboda ana ga kamar ita za ta fi saukin jawo ta dan haka aka ce ka auri ba yahudiya ko ahlul kitabi amma baka auri musulma fa kwanciyar hankali domin akwai wanda ya je auri wata ahlul kitabi ashe ta fi shi ilimi ta fi shi wayo gaba ɗaya da ya rasu sai ta janye ƴaƴan gaba ɗaya ta mai da su addinin ta to wannan yasa ake taka tsantsan duk da halacci ne amma ai hankali sannan kuma akai mana bayani a mas'ala ta 16 akan hani da jema iyali suna jinin al'ada wa yas'alunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah aya ta 222 fa'tazilu an-nisaa fil mahid mun yi bayani akan kashakashan mata masu jinin al'ada da bayanin al'ada din da yadda jinin al'ada ya bambanta da nabiki da yadda nabiki ya bambanta da rashin lafiya da lokacin karuwar sa da raguwar sa da hukuncin sa da zuwan sa da kuma mu'amala da za a yi da mata a lokacin da suke al'ada sannan bayani na 17 bayanin mu'amalar kwanciya da iyali da haramcin saduwa da iyali ta dubura a aya ta 223 nisa'ukum harsun lakum fa'atu harfakum annashi'tum karkashin wannan aya mun yi dogon bayani akan abubuwan da Allah ya halatta wa mutum game da matarsa da kuma wanda ya haramta masa guda biyu shine jewa mace ta dubura ko kuma je mata tana jinin al'ada sannan na 18 mun yi magana akan rantsarantse da rantsuwa la yu'akhidhukum Allahu bil laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum a aya ta 224 zuwa 225 mun magana kan rantsuwa da kwance-kwancen rantsuwa da yadda ake ware rantsuwa da yadda ake kafara idan an yi rantsuwa da kuma kashe-kashen rantsuwa rantsuwa bi ana musu kafara rantsuwa bi ba a musu kafara wadanda ake musu kafara guda biyu zan yi bazan ba zan yi sai ka ki bazan ba sai kai to sai kai kafara rantsuwar ƙarya ba a mata kafara sai kuma rantsuwar lagau mun kasa rantsuwar tsakashi hudu a wannan aya ko mun yi bayanin kowace da hukuncin ta a shari'a sai da hukuncin ila'i ila'i fushi miji yake ya ce wa matarsa ba ni baki daga nan har wata hudu da sai a ce har shekara biyu har shekara goma har 20 tana zaune a gida baya kula ta to sai Allah ya kawo mas'alar ila'i yace duk wanda ya rantsuwa ba zai ƙara mu'amala da matarsa ba ka a wuce wata hudu in wata hudu ya cika ba a shirya ba to a kashe auren domin yi magana kan ila'i da kunce-kuncen ila'i da ra'ayukan malamai akan ila'i a aya ta 226 lillazina yuquluna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin Allah ya iyakance abin da wata hudu cewa lalle an bata tsakanin miji da mata a ila'i to a shirya kafin wata hudu ya wuce to sannan muka magana a mas'ala ta 20 dangane ga idda wacce aka saka da ko bayanin haƙoƙin mace bayan an sake ta wal muqallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'in anan muka yi magana akan kashe-kashen mata da kashe-kashen iddar su me yin idda da watanni me yin idda da haida me yin idda da haihuwa da wacce jini yake zo mata da wacce ya dauke da wacce ba ta yi da kunce-kuncen su da sakin bid'a da sakin sunna sakin bid'a dama yana magana kan adadi ne da lokaci akwai lokacin da ba a saki in ka saki a lokacin ta yi bid'a akwai adadin da ba a wuce shi, ka wuce shi kai bid'a. To sakin bid'a yana koma kan adadi, kai uku a kalma daya, uku bai koma akan lokaci ka sake ta tana jinin al'ada. To mun yi magana akan talaqus sunni da talaqul bid'i. To sannan kuma muka yi magana wala hunna misluhu alayhi bil ma'ruf a ayat 228. Sannan muka yi magana akan talaqur raj'i, sakin da ana iya komai a cikin sa da sakin da ba a komai. Shi at-talaqu marratan, anan muka yi bayani ma'anan marratan da kuma saki biyu a ayat 229. Sannan kuma muka yi magana akan kul'i, mace ta gaji da kai kawai ka fice mata arai, kawai ta ce ga sadakinka ka bani takaddata. To wannan shine muka yi magana akan kul'i da kashe-kashen sa, da inda ya halatta mace ta kul'i, da inda bai kamata ta kul'i ba, da kuma dalilan da suke dawo dole ai kul'i ko dole ai saki. A aya ta 229, fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alayhi ma fi mabtadat bihi. A wajen fi mabtadat bihi din anan muka yi wannan dogon bayani. Sannan muka yi magana akan sakin da babu komai, shine saki cikon na uku. Fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrahu. A aya ta 230. Anan ne muka yi bayani akan wata mas'ala, ina jin kun tuno ta, mas'alatul bina bana'i, mas'alatul bina, wata mas'ala da nake lata mas'alatul bina shine mutun ya matarsa saki daya bai mai da ita ba har ta fita ta je ta aure ta dawo. To wannan sakin ya rushe tunda ta yi aure ko kwadayen nan yana nan, in ya mata dayan zibiyu ko kuma ya mata biyu bai mai da ita ba har ta aure ta dawo, biyun nan na nan in ya sake ta yanzu ya zama uku, ko kuma tunda ta yi aure mijin ya rushe biyun ya rushe dayan. Muka yi magana akan wannan, muka kawo kaulin malikiya cewa shine rajihi, cewa idan ka saki mace da saki daya ta je ta aure ta dawo, ko saki biyu ta aure ta dawo, to akan wancan za a dora lissafin ka kara sakin ta, bai rushe ba, uku ne yake rushewa. Amma in kai mata uku ta je ta aure ta dawo, to ya dawo sabu. To mun yi bayanin wannan a ƙarƙashin aya ta 230. To sannan mun yi magana akan adlul zauji, shine mutum wato ya bijirewa mace, kawai ya dinga azabtar da ita yana wahalar da ita. Wala tumsikuhunna diraran litatadu, Allah ya ce kakka rike mace, kai baka santa, kai baka sake ta ba, kana mata azaba, baka bata haƙinta, ba ci ba sha, ba sutura ba magani ba abinci, ita kuma tana zaman ƴaƴanta, kar ta fita ƴaƴanta su tozarta, tana zaune tana ma Allah isa, kana zaune kana mata Allah isa, me zafi. To wannan wala tumsikuhunna diraran litatadu. Sannan kuma akai mas'ala ta a aya ta 231, aya ta 232 kuma akai magana kan adlu, kun tuno da adlu, adlu a cikin mas'alar fiqh akwai adlu wala ta'adluhunna, shine kai babanta ne, sai mijinta ya koro ta suka yi fada, sai suka shirya ya zo bi ko kace ba za ta koma ba, Allah ya ce a inda sun shirya zai gyara, za ta gyara ka ba su koma. Akwai uban da zaka ga miji da matar sun shirya amma shi sai ce shi bai shirya ba, to shine yarinyar ta ga dama sai ta dauka yanta ta gudu kawai yana kallo. To Allah ta'ala ce kakkai wannan adlu din, mun yi shi ma bayani a kansa, ko mace mace ta samu mijin da ya dace kace ba za ta aure shi ba, ko za ta koma gidan mijinta kace ba za ta aure shi ba, to wannan shari'a sai ta kwace fawa daga hannunka ta kaiwa alkali ya je ya daura mata aure. Mun yi maganan wannan a aya ta 232. Sai mun magana akan shayarwa da reno, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain kamilaini, mun magana akan shayarwa da kashe-kashen shayarwa a aya ta 233. Sannan mas'ala ta 27, mun magana akan iddar wacce mijinta ya rasu, wata hudu da kwana goma in tana da ciki kuma zuwa lokacin da za ta haihu, aya ta 234. Wallazina yatawaffawna minkum wayazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara. Sannan mas'ala ta 28, mun yi magana akan wato idan mutum matarsa tana ta kaba, mijinta ya rasu, kai kuma kana santa, kana ta kai mata dan taliya, makaroni, sabulu, dan kudin kitso da sauransu, amma dai baka ce kala ba, to Allah ta'ala ce kakka ce kala, a ci gaba da haka, ita za ta gane in tana da hankali cewa tunda dai ba mai kawo mata taimako tana ta kaba sai kai, akwai wani bayani, kai ma ba dan Allah kake yi ba, ai akwai masu ta kaba dai, akwai masu ta kaba dai a unguwar ku, ka tsallake ka zo wajen wannan, ba mijin iya ba ni ba, kaga akwai wani a baranta. To saboda haka nan ma Allah ta'ala ya ja kunnan masu aure cewa ga wato kada su wato nuna wa mace suna santa a fili. To sannan muka yi magana akan wato idda ko kuma muta'a na wacce muta'atu talaq. Muta'atu talaq shine mutun ya saki mace, shi muta'atu talaq kashi uku ne. Mun yi dayan a cikin sura aya ta 236 shine mutun ne ya auri mace kafin a yanka sadaki, sai kuma suka ga za su rabu. Ana iya yin aure fa ba a faɗi sadaki ba, ce daga baya a yanka sadaki. Kuma ana iya yin aure ga sadakin, kuma ana iya yin sadaki kafin aure a bada sadakin, ko a zo da shi ranar aure ko a daura bashi. Za kuma iya faɗan yawan sadakin, kuma za a iya cewa ba a yanke sadaki ba amma da daura auren, a bayan daga baya azo a yanke daga baya. To irin wannan ta faru za a rabu, shine muka ce za a yi mata muta'atu talaqi, tunda ba a san sadakin nawa bane, sai a kawo wani gwaban kuɗi a bata, tunda an bata mata lokacin an daura aure ba a tare ba. Sannan muka faɗi na biyu kuma ita kuma idan an daura auren an kuma faɗi sadakin miliyan 1 ne, kuma aka daura aure sai aka kafin a tare za a rabu, to Allah ya ce a bata rabin, a bata rabin sadaki din. Wacce kuma aka dade da ita, an dade ana aure, an dade kun dade da ita, sai Allah ya sa kuma rabuwa ta zo, ga yaya ga shekaru ga kaza, to kaka bata ka sai mata gida, ka sai mata mota, ka bata jari in kana da hali. Don kai haka ka ce mu kirayi wata, ka mata fansho da garatuci kenan, ta shekara 30 ko 40 a hannunka, ka gama zazzage ta, duk canta ya tafi, hasken ta ya tafi, farin ta ya tafi, kuruciya ta tafi, lafiya ta tafi, ta maka hidima ta shekara 40, tana wa ƴaƴanka wanka, tana wa ƴaƴanka kula da kai, tana kula da ƴaƴanka, tana kula da bakinka, ba Asabar, ba Lahadi, ba Alhamis, ba Juma'a. Don wani dalili yasa za ku rabu, sai ka ce to ga gida can na baki kyauta, ga mota kyauta, ga kuma kamar miliyan 20 ki jajari. To kaga wannan ba za a ce kawo lakanta ta ba. To saboda ita ma wannan an yi magana akan wannan irin muta'atu talaq din. To shi wannan mun yi magana walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf a aya ta 231. Wancan kowa mun yi magana akan riko da addini, kuma cewa addini na Allah ne. Ba a tilasta mutum a ce sai ya shiga dole. Mun yi magana akan aya ta 256, la ikraha fid din, ta bayyana rushdu min al-gay. Sannan sai kuma magana akan infaki, wanda muka tsawaita shi a wannan shekara tun daga aya ta 261 zuwa 268. Magana ne akan nafaqatu fi sabilillah, da kuma lada da kwatance da Allah ya bayar akan wannan. Sannan hukunci na 35 muka yi magana kan akamun nazar, shine bakance, muku manta ba ko? Aya ta 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazari fa inna Allaha ya'lamuhu. Mun yi magana akan bakance da kuma hukunce hukuncen sa da kashe-kashen sa da yadda ake bakance. Sannan sai kuma hukunci na 36 mun yi magana akan riba, allazina ya'kuluna ar-riba la yaquna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas, daga aya ta 275 zuwa 280. Mun yi magana akan kashe-kashen riba da kudin ruwa da hatsarin sa da tsoratarwa da yadda kudin ruwa yake shigowa da kuma ribal fadl da riban nasi'a da makamantan su. Sannan kuma a aya ta 282, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu, anan muka yi bayani akan mu'amalar dukiya, muka kasa ta zuwa kashi 30-29, ko muka kawo su musharaka, su bai'u, su musaka, su muzara'a, su sharika, su wane ne, duk wata mu'amala da ake ta kuɗi tsakanin wani da wani, da wannan nake na tabarru'at, irin rance, irin aro, irin bashi, irin ajiya da makamantan irin waɗannan, duk muka kawo yadda ake mu'amala da kuɗi, wanda Allah ya nemi a sa shari'i 5, ga mai karɓa, ga mai bayarwa, ga mai rubutu, ga shaidu, ga kuma ajalin da za a dawo da abin, ga abin da za a karɓa ɗin. Muka ce wannan shi zai kawo sassaucin rikici a cikin harkar dukiya, ko muka ce wannan abin shi duniya ta ɗauka, yanzu sa ta zauna lafiya, komai aka sai a ce a rubuta, komai aka sai a ce a rubuta, da haka komai na duniya gaba rubutu. A nan ne bada bada shawara mutum ya dinga yin certificate na haihuwa da certificate na aure da certificate na saki da certificate na mutuwa da certificate na sun gane, da komai ma ka yi certificate ɗinsa, har da ma na koyon auren. Ta ce in za ka yi aure ka je makaranta a koya maka yadda ake zaman aure, shi ma a maka certificate a kai. To sannan muka zo mas'ala ta 37 akan maganar bashi da kashe-kashen bashi, shi ma ƙarƙashin wannan aya ta 282. Sannan muka zo akan maganar kasuwanci, wanda ake hannu da hannu, wanda ba a rubutawa, illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum, a cikin di ayati 282. Sannan muka zo akan jingina, ni magana akan jingina da kashe-kashen jingina, mai bada jinginar, mai karbar jinginar, abinda za a bayar jinginar, da abinda za a karba saboda jinginar, da kuma lokacin da za a dawo da abu, da kuma in mutum ya kasa yadda za a sai da jingina a biya shi kudin sa daidai da jinginar, ko kuma sama da jinginar, ko wata ran jingina ta tabba abinda aka karba yawa, wata ran ta zo daidai da abinda aka karba, wata ran ta zo kasa da abinda aka karba. To mun yi bayani duk wannan in ta faru ya za a yi. Sannan muka zo kuma akan bashi kashi uku ne, ko muka ce akwai bashi da jingina, akwai bashi da rubutu, akwai bashi da amana, fa in amina ba'dukum ba'dan. Sannan kuma Allah ya faɗi ka'idodin masu shaida, yanda muka kawo inda ake bada shaida a musulunci guda 11, inda ake karɓar shaida mutum ɗaya. Wa zai tuno mana inda ake karɓar shaida mutum ɗaya a musulunci, ina ne? Wajen azumi. Saboda hadisin Abdullahi dan Umar yace mutane sun nemi wata ba su gani ba, ni na gani, na ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari, na gani ya dau azumi, ya umarni ya dau azumi. Ina ake karɓar shaida mutum biyu? Wajen aure, wajen saki, wajen kome, wajen bashi. Ina ake karɓan kuma shaidar namiji ɗaya mace biyu? Shi ma akwai bashi a ciki, ko? Ina ake karɓan shaida lalle sai mutum hudu? Wajen kazafi na zina, ko kazafi na luwaɗi, ko kazafi na kaza, sai ka kawo shaidu hudu ko a zane ka. Ina ake karɓan shaida mutum uku? Inda mai arziki ya ce ya tsiyace, sai mutum uku sun zo sun ba da shaida, lalle ya tsiyace. Makocinsa na dama da nagu da mai kallon gidansa, lalle ba sa ganin hayaki na tashi wajen ɗaura tukunya, kuma lalle sun ga yansa ba sa zuwa makaranta, kuma lalle sun san ya daɗe bai gidansa fenti ba, ya daɗe bai gyara motarsa ba, kuma rigarsa ta fara kiran radu, ta fara darewa. To wannan sai ya ɗauki kuɗi a bashi, cewa lalle yana buƙatar taimako. To wannan mun ce shaidar mutum uku. Ina da ake karɓar shaidar mata zalla? Wajen abin da ya shafi karɓar haihuwa da makamantansu, dan tabbatar da ɗaɗin nan da maganan haihuwa da maganan ungozomanci da dai abin da ya shafi mata al'ada ta ɗauke ko tana zuwa. Ina ne kuma ake karɓar shaidar yara? Inda wani abu ya abu a cikin yara, wani babba bai shiga ya canza musu ra'ayi ba, za a iya karɓar shaidar yara. Duk mun yi magana akan waɗannan kashe-kashen a wajen wala taktumu shahada. Taktumu shahada, aya ta 283. To daga nan sai muka shiga amanar rasulu, wanda muka kawo mas'aloli guda 15 da kuma mas'aloli guda 20. Karkashin ayatul kursi mun fitar da mas'aloli 35 daga amanar rasulu zuwa ansurna alal qaumil kafirin. Sannan muka yi magana akwai wasu manyan addu'o'i guda 7 a cikin amanar rasulu, wanda in Allah ya amsa to ka gama alherin duniya da lahira, wanda suka fara daga غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا alal qaumin kafirin. Allah rahma sai ka karanta mana takaddar ƙarshe ta shafin ƙarshe na suratul baqara. Da haka duk a wannan shekaru 10 abinda muka karanta na daidai, duka Allah ya bamu lada, amin. Inda muka tuntuɓa harshe ko muka kuskure, kuma Allah ya yafe mana, amin. Allah kuma ya samu cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani, abinda Allah ta'ala ya faɗa akan suratul baqara, da abinda manzo Allah ya faɗa akan suratul baqara, da falalata duk mun yi bayani, da kuma falala ita kanta amanar rasulu da makamantansu. To da haka Allah rahma sai ka karanta mana shafin ƙarshe na insha Allah kuma shekara mai zuwa, Allah ya kai mu da rai da lafiya. To kaga sai a dora daga suratu Ali Imran. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
kafin mu karanta tambaya muna da baki mutum hudu daga Kano abokan da'awa abokan tafiya abokan aiki yadda muke tare da su Dr. Muhammad Lawan shekaru aru aru su ma ka muke tare da su shekaru aru aru akwai Malam Muhammad Zangina wanda shine shugaban dalibai kuma limamin masallacin Juma'a ne an masallatai uku ko hudu ma sannan kuma yana da makaranta ta tafizul Qur'an inda ake kawo dalibai daga ko'ina a ƙasar nan da ma ƙasashen waje suna yin hadda alqur'ani a gurin sa akwai yan gombe da yawa da suka je suka hada shi qur'ani a hannunsa suka dawo ina malam Zangina yana kusa ko sannan akwai Dr. Jamilu Ajiya malami ne da yake koyarwa a jami'ar Dutsen ma kuma ya kai matsayin Deputy Vice Chancellor kuma shi ma yana limanci a masallacai da dama yana gabatar da tafsiri sannan kuma shi ma abokin tafiya ne a aikin da'awa da muke ta yi shekara da shekaru na Dr. Jamilu Ajin kai Sheikh Malam Anas Madabo gidan da Madabo gidan ilimi ne dama gidan karatu kuma shi yake taimaka mana a hizba bangaren sulhu da kuma guidance and counseling in dai bana nan dama aka je hizba sun ci a ne Malam Anas din rigigimin aure da na kasuwanci da na bashi da na waye duka aikinsa kenan mutum ne mai hakuri mai juriya wajen aikin da'awa da karantar da jama'a da hakuri da su na Malam Anas akwai kuma malam mutari da wanau, malam mutari, malam muktar da wanau, shi ma babban limami ne na masallacin Juma'a da ake kiransa Masjidu Makka, da kenan da wanau kuma akwai makaranta ta haddar Qur'ani da ke karkashin sa, kuma su ne suke da kaso da dafi kowace girma ta Afirka ta hatsi. Ina fatan ba za ku ganshi a rama ba. To da haka malam Muktar da wanau kenan, Allah ya saka musu da alheri, sun yi doguwar tafiya tun daga Kano domin su zo mu rufa wannan karatu da su mai addu'o'i tare. Muna fata Allah ya saka musu da alheri. Akwai abokan aikinmu da suka rarrasu, musamman Dr. Baba Yakulo. Duk wanda ya tuno Dr. Kulo ne yake wa gaisuwa. To da tsawon shekarun nan da muka kwashe 26, Dr. Kulo ko ina muna tare. Shi zai je har Kano ya dauko ni, kuma na gama karatu zai mai da ni. Kuma mun shigo ko ina shi yake zurga zurga da ni ba dare ba rana. Saboda haka Allah ya masa rahama, ya masa afwa. Allah ya sa mu muna bukin cikin rabuwa da shi, shi kuma yana farin cikin haduwa da Allah. Akwai Grand Kadi Alhaji Ahmad Yahya wanda yake limamin wannan masallaci. Wannan ya zama uba a gare mu wajen bada shawara da bada gudunmawa da karfafa gwiwa da sauran abubuwa dai, duk da uba yake ma ƴaƴansa wannan dattijo namu. Muna roƙon Allah ya masa afwa, ya masa gafara, albarkaci bayan sa. Akwai shi kansa mai unguwar Doma wanda shekarun nan aru aru, har ta kai saboda shekaru ina gaba fa kamar yafi 100 ma kafiyar su. Don wato yana zaune a cikin gida, amma hankalinsa na nan, tunaninsa na nan, komai nasa. Za mu je mu gaisa, ya ta zuba mana addu'a, ya ta zuba mana addu'a. Wannan dattijo shi ma ya rasu tuntuni, muna fatan Allah ya ji kansa ya masa rahama. Akwai Sarkin Deba. Sarkin Deba yana cikin wato shugabanni na wannan tafsir da muke gabatarwa da wannan aiki namu na da'awa. Kuma Sarkin Deba shi yakan tashi ma daga nan ya je har Kano. Kuma inda ya je taron sarakuna sai ya biya har gida. Kuma inda na zo garin nan sai ya zo har gida, kullum sai ya zo mun gaisa da shi. Wannan mutum ga sarauta, ga shi tsohon soja, ga shi sarki, amma mutum ne mai tawadu'u, mai kankan da kai, mai son jama'a, mai karfafawa ɗaliban ilimi da masu karantarwa zuciya. Muna roƙon shi ma Allah ya masa rahama, ya ji kansa. Akwai Yariman Gombe, wannan dattijon arziki kenan, indai harkar musulunta ne da harkar marayu da harkar da'awa, ya ce kawai ku zo gidana, abin da ya shafe shi indai harkar Allah ce kawai ka neme shi. Yarima mutum ne mai son jama'a, mai sakin fuska, mai murmushi, mai kirki, mai mutunci. Muna roƙon shi ma Allah ya masa rahama, Allah ya ji kansa. Akwai Alhaji Abubakar AIG retired. Alhaji Abubakar tun da muka fara aikin nan shi uba ne a ciki, da shi ma da matarsa Hajiya Aisha, ko yana cikin waɗanda suke ƙarfafa mana aikin nan na da'awa. Kuma dama tun da shi AIG ne, ya kai matsayin AIG kafin ya retire, da haka duk wata harka ta shafi harkar shari'a da ba da shawara da waye, da shi ake ciki da waje. To wannan ba za mu manta da shi ba. Akwai sakataren mu labaran wanda ya ƙone, ina jin za ku tuno da shi a ofishin mu na da'awa. Wata motar mai ta kife a nan, yana ciki ran Juma'a yana rubutu, wuta ta tashi har ta kai ga inda yake, ta je ta abinan ɗinsa. To shi ma muna roƙon Allah ya sa ya yi shahada, Allah kuma ya masa rahama, ya masa afuwa. To sannan ga Alhaji A.A. Haruna. Alhaji A.A. Haruna a gidansa ma malama ta fara gabatar da tafsiri. Lokacin da muka zo Gomban nan fa, inda za a yi karatun ma tukuna ba a samu ba. Shi Alhaji A.A. Haruna shi ya ce ta zo makarantarsa, akwai wani malam Tahir a makarantar. Ban san ko yana nan ba yanzu? Yana nan. To shi malam Tahir ne shi ya fara ba ta ajiye, ba ta ɗalibai, ta fara yi musu tafsiri. A wancan lokacin ma ba inda za a yi tafsirin sai nan. Nan aka fara. Mu kuma muna ɗan wancan masallacin na can, ɗan ƙaramin can na ƙasa ɗin nan. A nan muka fara gabatar da karatu. To lokacin da na zo ma, inda za a sauke ni ma babu. Sai a kai ni shagon malam Baba. Ina malam Baba? Malam Baba shagonsa na fara sauka, inda ake gangarawa tudun nan, inda ake gangara. Yanzu ka ga ba gangara. Gadan me ake kiranta? Gadan me alewa. Da muka gangara gidansu dama daga shi sai wannan kwarin. To nan shagonsa ɗin nan da muka fara sauka. Daga nan aka ce to a tafi gidan wanda za a ci abinci, aka tafi gidan Alhaji Abubakar mai gari. shi kuma a cikin ɗakin sa anan keken ɗinkin sa yake. To na muka fara zuwa aka ce aje can a ci abinci. Saka shi to yanzu ina mallan zai kwana. Saka ce to akwai dan ne nagge ko? Yawa gidan mallan Kabiru Na'ibi wanda shine Kabiru Yahaya. Allah ya saka Kabiru Yahaya da alheri. Lokacin shi kuma yana manajan wani gidan mai. Idan an na sako na hago mota daga tasha ba waya lokacin to haka idan aka tura wasiƙa nace zan taso rana kaza to sai in hawo motar nan ta dogayen nan safa safa din wuni yake ana tafiya to tuce to in ta kawo ni tasha ta ajiye ni da sa ne mai babur sai je dauko ni da jakata a gaba da da zakata a gaba yace ina za ka kai ce kai nin kwatancan sun bin kwatancan cewa kwatancan yake nan hau'un yake abu na dina mu zo gida to daga nan bayan gidan shi mallam Kabiru Yahaya sai kuma aka zo nan aka ce to akwai wani bawan Allah shi yayi tafiya amma za a iya samun shagon sa ko sitting room din sa eh akwai ɗakin baki a gidansa to haka aka yi magana da mallam Abinan Doma mallam Bello Doma ina ji akwai kanwarsa ko yace tana aure a gidan to shine aka ba mu aran wannan ɗakin bakin to nan ne nake sauka to daga baya shekara ta gaba sai muka zo da malama sai aka ce ta yanzu kuma abin yafi karfin shago yanzu ya za a yi sai aka ce a kama gidan haya sai aka je aka ga wani gida to akwai wani a ciki gani in na fito tsuru shi ma zai fito tsuru so ne ce to shawara da za a yanzu a siyo zana sai a yi a sa a tsakiya a raba tsakiya sai aka je aka siyo zana kun san zana ai irin wacce ake danni da ita to sai aka zo tunda shine abu na gaggawa da za a iya yi sai aka zo aka harhaka sai aka sassa zanar sai aka raba tsakanin can wajen kwarin yan bori akwai guri da muke gangarawa nan da to daga nan kuma sai nace to za mu dinga yin karatu na safe a ina za a yi to akwai wani Ibrahim Pharmacy yana ina yanzu Ibrahim Pharmacy
Abba Doma
yana Maiduguri ko to shi kuma shine mai mota a lokacin yana da Starlet ko Starlet ina jin Starlet yes yana da mota Starlet to shine da ta da muke biyo a kasan zamu ta tafsiri sai mu shigo ta kodin nan sai mu gangaro sai mu shigo nan to sai aka ce shi ya dinga zuwa a mota yana dauko ni dan ce to ban san gari ba sai Isa Alfanta mishi kuma yana zauna anan inda wanda yake zama nan shi yake zama yace shi kuma yana da babur besa saboda haka shi kuma shi zai dinga dauka na yana yawo da ni a cikin gari yace mun wannan tace unguwa kaza wannan tace unguwa kaza wannan tace unguwa kaza so duk karfe hudu zai zo da mashin din sai dauke ni zazzagaya da ni ya nuna mun nan sunanta fantami mu tsallaka can sunanta kaza can sunanta kungiya can ita ce sannan mai dauko mana recording sunansa Bosnia yana nan yanzu ko Bosnia Allah ya yana nan da da tape ake yi to shi yake zuwa da abin recording yana aiki a gidan Gombe TV to shi yake zuwa yake dauka to daga nan aka fara kuma samun kaset akwai na jiya akwai na yau akwai na gobe ana yawo da yan masu kaset da sauransu to kun ga haka abubuwa suke farawa kadan abin kirkidawa muso ya fara da haka kadan har Allah ya masa albarka ya kai shi inda zai kai shi akwai mallan kankani na'am Allah ya ji kan mallan kankani wato yana daga cikin masu juriya da aikin nan na da'awa ina ka fito da'awa ina za ka da'awa haka ba Allah ne yake a cikin harkar nan shi ma Allah ya masa rahama Allah ya ji dan sa akwai mallan Sani Gajere shi yana zuwa karatun majalisi da muke shi haka suke da dan gungu tare suke da makaranta da dan gungu lokacin da suka yi ATC to yana zuwa shine wanda ya tsari din nan su tara ko su tara ne da shi da matarsa da ƴaƴansa ina ji ɗaya rage a duniya a lokacin ya tafi hanyar kumu suka yi hatsari da shi da ƴaƴansa guda tara da matarsa Allah ya musu rasuwa. Akwai Malam Ibrahim Al-Qadi. Kun manta da Malam Ibrahim Al-Qadi. Malam Ibrahim Al-Qadi duk da lokacin an masa transfer yana Maiduguri, Gamborin Gala, wannan Arabic village din. Amma duk sanda za a rufe tafsir in ya rage kwana daya zai hawo mota ya zo. A wannan lokacin ne ma wannan tahowar da yayi ya samu hatsari. Don ana kwana biyu za mu rufe tafsiri. Ya samu hatsari, Allah ya masa rasuwa. Jajirtaccen mutum ne wanda ba za a manta da shi a cikin waɗanda duk wanda suka riga mu gidan gaskiya kenan, da kuma waɗanda wani canjin rayuwa yasa suka yi gaba. Duk muna musu addu'a, Allah ya musu rahama. To waye ban tuno ba? Sarkin Gombe, yawwa. Ka Alaisha Abubakar, Allah ya masa rahama. Ya Alaisha Abubakar shi ne fara cewa malam ka dawo Gombe. Na ce Allah ya taimake ka, ya ƙara ma daraja. Da gaibi ɗan Gombe ne, na ce na gode. A wannan ya zama Allah ya masa rahama. Za mu je fada sami ta hira, mutumin arziki, mutumin kirki mai son jama'a. Ba muna masa addu'a shi ma, Allah ya masa rahama. Akwai Malam Hassan ɗan gidan giran Tadi sosai. Shi ma muna aiki da shi sosai. Allah ya musu rahama gaba ɗaya. Allah ya fi musu, Allah ya sa suna jannatul firdaus. Saboda haka yau haka za mu tsaya, sai dai sanarwar da na kuɗi da aka kawo da taimako za mu bayar. Akwai 1,000 daga ɗan uwa ya karye, ni kuma zan yi jam. Ɗan uwana ya karye, ni kuma zan yi jam. To Allah ya ɗora ɗan uwanka ya bashi lafiya, kai kuma Allah ya baka nasara a jam ɗin. 1,000 a sa asusun marayu a min addu'a. 1,000 Allah ya bani jari. 10,000 Allah ya bani haihuwa. Allah ya ba yarana maza na gari. To Allah ya amsa. 5,000 Allah ya ƙara, Allah ya ƙara ban haihuwa. Bayan kin haihu kuma, so Allah ya ƙaro mai albarka. 100,000 zakka daga Alhaji Baba. Haka ne? Ko ba haka bane? To ka sa ba ɗin guda uku. Baba. Okay. To sai 100,000 daga Justice Adamu Jauro. Shi ma ya ce a sa asusun marayu. 500 Allah ya bani ikon iya karatu da rubutu. 10,000 daga wani bawan Allah, Allah ya biya masa bukata. Sai 5,000 daga Allah ya ji kansa ya biya masa bukatu. Sai 1,000 ita Allah ya ji kan iyayena da kakannina. Kayan mata kala uku, Allah ya biya min bukatu. 200 a min addu'a. 7,000 daga wani bawan Allah, shi ma Allah ya karɓa masa ya masa ya saka masa da alheri. Sai 4,000 daga kayan sawa ɗin kakku, set 4 daga Hajiya Zainab da 'yar uwarta, suna da majinya, Allah ya ba su lafiya. Sai 500 ina neman jari, Allah ya hore mu. Sai 500 Allah ya jikan mahaifina. Sai 86,000 daga 'yan bayan masu kyamara. Kuɗin ku ɗaga hannun ganku, 'yan bayan masu kyamara kuka haɗo 86,000 ashe abin 86,000. To Allah ya saka muku da alheri. Sun ce a saka asusun marayu, Allah ya saka musu da alheri. Kuɗina guda 20 Allah ya ji kan iyayensa da kakanninsa, kuma Allah ya buɗe masa kasuwa. 1,000 Allah ya biya min bukatuna. Jiya akwai sarkin Fulanin Gombe ko? Jiya sarkin Fulanin Gombe ya turo tawaggarsa sun kawo tallafi na 1,000,000 a saka a cikin asusun marayu. To muna gode masa, muna gode wa su 'yan kwamitin nasa da kuma wakilan nasa da suka zo. Akwai sunayensu da aka rubuta amma ba a sa a nan ba. To muna roƙon ne, muna gaya masa sakonsa ya zo na 1,000,000 kuma shugaba ya karɓa an saka cin asusun marayu. Muna fata kuma Allah ya saka mai da alheri. Sai 1,000 shi ma na ce Allah ya biya masa bukatunsa. 1,500 Allah ya biya min bukatuna. Ɗan kunne, menene wannan ɗan kunne a ba marayu? ‘Yan kunnaye. Wani ya turo ‘yan kunnaye da za a ba marayu, mata su sa a kunnensu da sallah. To Allah ya saka da alheri. Dama akwai wanda ya musu ɗinki su 200, yawa maza ɗinki su 100, yawa mata ɗinki su 100 na gidan marayu. To muna fatan Allah ya saka mata da alheri. Duk wanda suka rubuto, masu buƙatu daban-daban, Allah ya biya wa kowa buƙatar su da alheri. To ga kuma 100,000 daga shi Alhaji Nasiru kwamishina na commerce Allah ji kan iyayensa Allah ya saka mata alheri kai da ma ka saba kullu a cikin turo kudi kake tai to Allah ya karba ma duk wadanda suke bada gudunmawa da tallafi a sai to to Allah ya saka kowa da alheri اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآبنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والجنى اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وقوموا